بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. الحب القليل الذل، والذل القليل الحب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصدق إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله دليل على العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الوفاة لراتبته عليها طعامه وشرابه في أرض سوية محلة، إذ نام آيسا منها ثم سيكل فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براتبته، وهذا يتعلق به أمور دليلة قد وصفناها وشرحناها في غير هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك وانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مولا ساكي سادوا أولا مسلاشي نمو جبو لكي قوفر قوراء جهر كتنا a wannan yammaci na ranar talata nawa ne ga wata tara ko sha hudu na'am a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan Zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yayi daidai da nawa ne 11 ga watan 10 ta 11 ga watan 11 shekara ta miladiya 2008. A wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin At-Tuhfatu al-Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya wallafar Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi al-mutawaffa sanat 28 و700. A wannan darasi ko majalisi namu na nawa na 14 a jerin gwanan ko majalisar mu, wannan shine na nawa na 58 bayan aiko da muka samu saboda azumin watan Ramadan. Ba zan ce bayan hutu ba, dan na san babu wanda ya huta tun daga wannan lokaci zuwa yanzu. Dan adam ubangiji ya halicce shi cikin wahala bisa wahala, laqad khalaqna al-insana fi kabad, haka babu wani lokacin da dan adam zai huta sai lokacin da ya mutu da imani, ya mutu da tsoron Allah. Idan bai mutu da imani ba, bai mutu da tsoron Allah ba, ba fa zai huta ba. Kuma ma gara ma nan din kowace irin ma rayuwa yake ciki, kowace irin azaba yake ciki, sai ya gwammace nan din da taccen Allah ya tsare mu. Mun tsaya inda malamin zai yi fara magana akan ta'arifin al-ibada. Al-ibada kalma ce wacce take da sauƙin faɗa, amma kuma ta kunshi rayuwar ɗan adam duka. Duka motsi tashin ɗan adam a gurin Ubangiji ibada ne, ko dai ya yi shi don Allah ko ya yi shi don wani Allah. Idan ya yi shi don Allah, to ya yi abin da ake cewa ibada, sai ya jira sakamakonsa, ko ma ya fara samun sakamakonsa tun a duniya.
idan yayi shi dan wani Allah nan ma sai jira sakamakon sa. Saboda babu wani motsi na dan adam da yake fita daga da'iran nan ta al-ibada. Shi yasa malai yake mana wal ibadatu hiya al-ghayatu allati khalaqa Allah laha al-ibada min jihati amri Allah wa mahabbatihi wa ridah. Wato ibada ita ce matukar ko manufa ta ƙarshe wacce saboda ita ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayansa. Ubangiji ya halicce mu saboda wata manufa ta ƙoli, manufan nan ta ƙoli ita ce ibada. Min jihati amri Allahi wa mahabbatihi wa ridah, ta ɓangaren kasancewar Ubangiji yana umarni da wannan, yana kuma son wannan ibadar kuma ya yarda da ita. Wannan shi ne abin da ya sa Ubangiji ya yi mu. Ba wanda Ubangiji ya halicce shi a wannan ƙasa don kawai ya zo ya rayu a katsina, ya mutu a katsina, ko don ya ci abinci ya sha, ko don ya yi mulki, ko don ya tara dukiya, ko don ya tara zuriya, ko don ya yi matsayi. Ba wai don wannan Ubangiji ya halicci kowa ba, a'a, ya halicce mu ne domin mu bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kamar yadda yake ban halicci aljannu ba da mutane sai don su bauta mu. Illa liya'budun, wannan lamun din lamun ghaya ce, wato sai don su bautata mu. Don haka bauta ita ce nihayar abinda Ubangiji ya halicci dan adam saboda shi. A wannan ayar wasu malamai suna cewa Ubangiji ya faɗi lamul ghaya, ko ka ce lamul ta'lim. Menene dalilin da yasa Allah ya yi ni, ya yi ka, ya yi kowa da kowa, sai ka ce don mu bauta masa? To shin kowa da kowa ne yake bauta wa Allah? A'a, akwai wanda yake bauta wa Allah, akwai wanda baya bauta wa Allah. To ya kuma zai ce ya yi mu don mu bauta masa? Ya ce ya yi mu don wasu su bauta masa, wasu kuma su ƙi bauta masa. A ya yi mu don mu bauta masa, saboda bauta iri biyu ce. Akwai bautar da mutum zai yi bisa zaɓinsa, bisa ya yarda, bisa yana so, wannan Ubangiji zai ba shi lada a kanta. Akwai kuma bautar da ɗan adam zai yi wa Allah ko ya ci ko ya ci, wannan ba ta sa ɗan adam ya samu ɗaukaka a gurin Allah. Don haka duk ɗan adam ko ya bauta wa Allah ko kai ya bauta wa Allah, dole ne sai ya yi bautar Allah ɗin. Akwai ɓangaren da bautar za ta amfane shi, akwai kuma sanda zai yi bautar ba za ta amfane shi ba. Domin idan muka ce bautar Allah shi ne miƙa wuya da saduda da saranda ga umarnin Allah da ainihin bin dokokinsa, to za mu ga dokokin Ubangiji sun kasu kaso biyu. Akwai dokokin da suke a sunan ne al-kauniyya, akwai kuma dokokin da suke a sunan ne a shari'a. A sunan al-kauniyya shi ne irin zubin da Ubangiji ya yi wa halittarsa, tsarin da ya aje halittarsa a kai, wanda dole ne halittar nan ta sadu da ta bi wannan tsarin. Ga Ubangiji ya halicce ka da ƙafafuwa biyu don ka yi tafiya, ya halicce ka da hannuwa biyu don ka ɗauki wannan, ka aje wannan, ka karɓi wannan, ya halicce ka da idanuwa guda biyu don ka yi kallo da su, ka gano abu, ka hango shi, ya halicce ka da hancin da za ka yi shaƙa, ka shaƙi numfashi, ka shaƙi iska, ka fashe majina, ya halicce ka da baki wanda za ka ci ka sha da shi. Kaga wannan duk tsari ne da Ubangiji ya yi maka, sannan ya sanya maka wani tsari har ila yau na yadda za ka rayu a doron ƙasa. Dole in za ka rayu ka shaƙi numfashi, ka shaƙa, ka fitar, dole ne ka ci, dole ne ka sha, dole ne ka yi bacci. Duk wannan tsari ne na Ubangiji da ya sanya wa ɗan adam, dokoki ne da dole ya bi su. Waɗannan su ake kira sunanul kauniyya. Babu wani ɗan adam da zai ce ya fi ƙarfin ya bi wannan dokoki, ko ya musulunta ko bai musulunta ba, ma'ana ko ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko bai faɗa ba, dole ne wannan dokokin da Ubangiji ya tsara ɗan adam a kansu, ya so ɗan adam ya rayu a tsakankaninsu, dole ne ya rayu a cikinsu. Bai isa ya ce zai canza wata doka daga cikin waɗannan dokokin ba. Bai isa ya ce shi ƙafafuwansa ba da su zai yi tafiya ba da ana yanzu zai rika tafiya kawai dan ya bijiri ya kangare ya taurin kai bai isa ba kamar da yake bai isa ba ya dauki ayyukan da hannaye suke yi ya danta wa kafa sai da kafarsa zai dauka ya nisa ya bayar ya karba bai isa ya ce zai yi wannan ba ko ya ce shi tunda dai ma har Allah ne yake so a ci da baki to shi ya daina ci da baki ta hanci za a dinga dora masa abinci ke shi duk sanda aka abinci shi bai da bai ci daga ko ya ce a shi tunda an san ya idanu su ne hango gaban ka abin nan shi a rufe masa idanun a buɗa masa wasu ta keya har bai isa yi wannan ba ko ya ci ko ya so dole ya bar wannan tsarin na Ubangiji ya tafi a haka sannan bai isa tsarin da Ubangiji ya sanya masa na rayuwa na bacci da hutu da ci da sha ya ce duk zai mutu tawaye ba ce shi yanzu zai zama dan tawaye ga Allah ba zai rika ci ba tunda Allah ya ce a ci a sha wa kulu wa shrabu a alqur'ani yake to shi ba zai aiki da su ba don haka ba zai ci ba zai sha ba in ya isa ya faɗa mana ko ya ce shi ya daina bacci tunda Ubangiji ya sanya wannan bacci ka'ida ce doka ce ga dan adam ya yi shi ce to shi yanzu ya yi tawaye dan tawaye ne dan tawayen bacci ba zai rika bacci ba ko in ya gaji ba zai huta ba babu dan adam din da ya isa saboda kangarewa da kaucewa hanyar Allah ce zai yi haka to kaga wannan dole ne ya zo waɗannan asunanin kauniya akwai asunanin shari'iyya waɗanda dokoki da Ubangiji ya sanya na shari'a wanda ya aiko manzanninsa da su ya aiko ya saukar da littattafansa suna kunshe da su na cewa yi kaza bar kaza yi imani da kaza ka kafircewa kaza waɗanda duk sunan ne shari'iyya aka shar'anta mana imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da manzanninsa da littattafansa da kaddara aka shar'anta mana sallah azumi zakka hajji waɗannan ayyuka ne da Ubangiji ya shar'anta wanda suna ƙarƙashin abin da ake cewa as-sunanul lahi shar'iyya ko al-awamir ash-shar'iyya to kaga anan dan adam yana iya yadda ya bi ko ya ce ba zai bi ba Ubangiji ya ba wa dan adam zaɓi a wannan anan Ubangiji bai tilasta masa ba bai tirsasa shi ba kamar yadda ya tirsasa masa ci da sha bai tirsasa masa wannan ba kamar yadda Allah ya ce inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura Ubangiji ya nuna wa dan adam tafarki tafarki mai kyau da mara kyau ko dai ya gode ko ya kafirci fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce wa hadaynahu najdayn mun shiryar da dan adam tafarki guda biyu to kaga anan Ubangiji ya ba wa dan adam damar ya zabi wace hanya zai bi wani rayi zai taka to wannan anan ne Ubangiji yake ware mutanen kirki da wanda ba na kirki ba shi ne abinda Ubangiji ya faɗa wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un wa ilayhi turja'un ga Ubangiji wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suka miƙa wuya sun so ko sun ki tsawon wa kara sun so su bi Allah ko kuma sun ki tuba Allah din wato da sansu ko da rashin sansu da yardarsu ko da rashin yarda dole ne sun yi kauya da Allah kaga anan sunan al-kauniya sun shigo saboda ka dan adam idan ya bi Allah ta fuskar bin umarninsa na shari'a da barin abubuwan da ya hana ya zama mai bauta ga Allah wanda yake da kusanci ga Ubangiji yake kuma sauraron kyakkyawan sakamako a gurin Allah idan kuma ya ki bin Allah ta wannan nahiyar wanda kuma dole ne ya bi shi ta nahiyar sunan tauliya to kaga anan ya zama nan ma ya zama al-mu'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala ko ya so bawa ne ga Allah shi yasa Ubangiji ya ce in kullu ma fi samawati wal ardh illa ati arrahman abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana matsayin bawa sai ya je ga Allah a matsayin mai bauta gare shi yana matsayin bawansa abinda muka ce bautar iri biyu ce akwai bautar da za ta samu lada akwai bautar kuma da za ta yi ta tila to idan ɗan adam ya yarda da umarnin Ubangiji ya karɓi shari'arsa ya yi imani da abin da ya faɗa da sai Ubangiji ya dinga ba shi lada a yayin da ya bi sunanin lahi kauliya din ba, musamman idan ya yi ikhlasi a cikin aikata su. In ka ci abinci ka sha don ka samu ƙarfin yin ibada, Ubangiji sai ya baka lada a cikin abincin da ka ci da abin da ka sha. Haka nan idan ka yi training domin ka samu ƙarfi ka zama abin nan barde, wato ka zama wani mujahidi ka fita jihadi, to Ubangiji sai ya baka lada a kan wannan training da motsa jiki da ka yi, duk da gaji za ka samu ƙarin lafiya. Don haka ayyukan al-mubahat Ubangiji zai iya baka lada a kan su matuƙar ka nufi Allah da su. Wannan shi ne ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saboda haka Ubangiji ya halicci ɗan adam, ya halicci aljannu da ɗan adam don su bauta masa. Wannan ibada ɗin ta kuma samu, ko dai mutum ya bi ta hanyar da Ubangiji yake so, ko mutum ya bi ta hanyar tila, bautar dai ta samu. Don haka ba za a ce a nan muradullahi qad tahallafa ba, ka ce Allah ya yi ɗan adam da mutane don su bauta masa amma bai ci nasara ta wani ɓangaren ba, wasu sun ƙi bautar. Ba za ka faɗa haka ba. In ka fahimci cewa dukkan wata doka da za ka bi ta rayuwa bauta ne ga Allah, so za ka fahimci kenan ɗan adam da aljanna dukkan wata halitta da Ubangiji ya yi masu bin wannan doka ne, ta hanyar da suka so ko ta hanyar da ba su so ba. Wa biha arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutuba, da ita ne wannan ibada Ubangiji ya saukar da, ya aiko da manzanni duka, ya kuma saukar da littattafai gaba daya. وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته بوتا وجتكي تشرع بين دوكوكين ألا نشرع سنة كائدة باوي كوي كبو صورة أبن لا أكتشي كيبا أغن كنا سلة كو أغن كنا ذكا كو أغن كنا أزمي كو أغن كنا تجهادي كو أغن كنا صدكا باوي واللي شيني كوي أكتشيو ذكا با أكتشيو إبادة با a ibada dole ne ta kunshi cikakkiyar soyayya da soyayya ta koli ga Allah, sannan wa kamala dhulli lillahi wa nihayata, ta kunshi kamala ta kaskantar da kai ga Allah, ta kunshi kaskantarwa ta koli ga Allah. Saboda haka ibada sai ta hada waɗannan sharuɗa guda biyu take zama ibada, ka yi ta tare da so na koli, so na ƙarshe da babu wani so sama da shi ga Allah, sannan kuma ya kasance ka yi ƙanƙantar da kai, ka sadu da ka miƙa wuya ga Allah. To lokacin da ka yi ibada tare da waɗannan sharuɗa, to sannan ne ake cewa ka yi ibadar da Ubangiji zai baka lada a kanta, ka yi ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da ita, ka yi ibadar da littattafan Allah suka zo gaba ɗaya suka koyar. Saboda haka wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani, haka Ibn Qayyim yake faɗa, ibadar Ubangiji shine ghayatu hubbihi, ka so Ubangiji so na koli, ma'a dhulli 'abidihi kuma kana bautar tare da kaskantar da kai, huma qutbani, waɗannan su ne shika-shikai guda biyu waɗanda su suke ɗauke da ibada. Idan ɗaya ya goce to ibada za ta rushe, ba sunanta ibada. Saboda haka lokacin da ka zo ka yi alwala za ka yi sallah, ka zamana a zuciyarka kana halarto wannan sallah abu ne da Allah yake so, don haka kana yi don san Allah, don san Allah kuma so na koli. Sannan kuma cikin sallah din ka kaskantar da kai da tadarrui da khushu'i da khunu'i ga Ubangiji, ba kana yi kana jin wani girman kai ba, ka ji kamar kana yi wa Allah alfarma, don haka kana jin kamar ka yi wani abin da Ubangiji zai more ka da shi. A kai tare da jin kaskanci kai ne har yanzu a kasa, kuma kai ne mai morar abin, kai ne mai amfana da abin, to a lokacin yake ibada. Saboda haka kaga sallar munafukai da kada za ta cika sharuɗan salloli, watakila ma wani munafikin in ya so ya ga to ya nuna munaficin tsirara zai iya yin sallar da tafi taka ba, tafi ta limaminka. To amma kuma sallar tashi duk a banza, Ubangiji ya tsine ma wannan mai irin wannan sallah din. Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, Ubangiji ya tsine ma wannan sallah, ga ta dai a zahirin ta sallah ce, to amma kasancewar ta ba a yi ta dan Allah ba, babu kamalul mahabbati lillah a cikin ta, babu nihayatu dhulli lillah a cikin ta, sai ta zama ba ibada ba. shi dole idan zaka ibada ya zama kai ta tare da halartu cewa ubangiji kake yiwa kuma kana matukar san Allah a cikin wannan ibada da kake yi ba wai kawai kaza ta kura maka akai ba ko wanda yake ganin sallah din nan fa ta kura masa akai ba dan ta zama tilas ba fa shi fa da ba zai yi ba da yau za a ce an aiko da wani annabi a ce an dauke sallah shi zai kowa farin ciki dama tana takura masa cikin harkokin ayyukansa da kasuwancinsa to yanzu an dauke masa alhamdulillah to a gaskiya wannan hadari ne kware da gaske ko ka ji mai mutum yana cewa nayi sallah na huta wato wani abu ne akan yayi sallah ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu salati ala almunafiqin salat al-isha sallar isha'i tana da nauyi akan munafikai saboda haka nauyi suke ji kamar wani abu ne suka dauka mai nauyi sai yasa da wuya ma ka gansu sun zo sallar isha'i to sai kai da ba munafikin ba ka ji kai ma wani nauyi ne ka sauki to kaga anan ayya ba ka kusance su ba ka dan kwaikwaye su ba za ku ce ka zama munafiki ba amma dai kuma ka kwaikwaye su النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة للوقت عند أولئك الأمر يمس قنشي يدع ليشي تسير يدامل ذوة الله وتبايا سام سعى ديلوى دعينهم سرع راوى سياشك صلى يلاتي وأرحنا بالصلاة يا بلال ya bilal ka sa mana hutu a cikin sallah wato ka kira sallah mu samu hutu wato shi a cikin sallah din yake samu hutu kai kuma sai ka gama ne kake huta to bawa ana so duk lokacin da yake abu ya je na san abu kuma saboda soyayyar da yake yi wa Allah yake abin nan ka ji wato sanda kake yi so ne na koli ya fi sanda masoyi yake yi wa zama da masoyinsa suna hira suna taɗi suna shewa suna nishaɗi ka san wani abu ne da masoyi zai ji daɗin sa kuma zai ba zai so ya yanke ba sai ka je gurin budurwarka ana hira ai zaka ba za ka so a ce dare yayi dole ka tashi ba ka ce ga wani abu da zai rama ku ko ka aiko a ce ai ana kiran ta a gida sai kai hakuri sai ka ji ba ka so to ka ji sanda kake yi wa ubangiji ya fi wannan ya yi nesa ba kusa ba babu kwatanci za ka iya haƙura da komai a kan san Allah ko menene kake so idan san da kake yi masa ya ci karo da san da kake yi wa Allah to za ka bar wannan abu ko menene ci idan dukiya ne idan mulki ne idan mata ne ko ma menene ya zama da an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ko menene ka fifita san Allah a kan san shi to wannan shine gayatu hubbihi amma sau tari sai ka ga mutum yadda yake farar yake sha'awar wani abu na duniya baya yi wa Allah irin wannan soyayya baya ka ga mutum yadda yake alkinta dukiyarsa da kula da ita da kiyaye ta da kai kawo akan tsara ta baya yi wa addininsa haka babu ruwansa ko ya san addinin ko kai ya sani amma in wani business ya fito wanda ake samu shine a gaba wajen sanin yaya makamar business din take saboda su shiga ciki su samu abin da ake samu amma yau da za a ce ga wani majalisi ana karantar da addini to sai ka ganshi ba ya da sha'awar wannan gurin in ma ya zo bacci zai ta gangadi amma akan tunsa fa a kasuwa ba zai ta gangadi ba amma a wurin karatu sai ganshi yana ta gangadi har a zo a yi ikama ma sai an taba shi shekara da alwala ce ai barcin bai zurfi ba wanda kuma watakila har mafarkin kasuwa yake a cikin da shi a mafar ta yana kasuwar lahira to kaga irin wannan shine abin da yanzu yake damu mu a zuciya muna fifita abin duniya akan abin lahira muna fifita kasuwar duniya akan ta lahira muna fifita guzurin duniya abinda za mu bar shi a nan duniya akan guzurin lahira da wannan yunafi kamalul muhabba walladina amanu ashaddu hubban lillah wani yake wanda suka yi imani sun tsananin san Allah kama da komai haka ake bukatar sannan ya zama na tare da jin kaskanci lokacin da kake ibada idan ka hada ibadar ka da girman kai to wannan ibada ka rushe ta ka ruguje mata wani ginshiki mai girma ka dinga ji kamar kana yi wa Allah wani abu ne na azo a gani sai alhamdulillah mu dai maganar addini dai ai sai dai kuma godewa Allah ai ba laifi ka dinga ba wani tutiya da wannan bayan Allah suna boye addinin su kai kana alfahari da shi kana nuna cewa kai fa a gaba gaba kake ko yanzu aka tashi kiyama kai ka shirya kaga irin wannan hadari ne shi ma kai bauta tare da jin kaskanci da ka dinga jin kai ba kowa bane a gaban ubangiji kuma abin da kake yi ma ka rena abin da kake yi ka ji cewa har yanzu baka yi abin da ya kamata a ce kai ba ka rinka rena wannan kana tuhumar zuciyarka kullum kana tuhumar kanka ka zama kana da annafsul lawwama zuciyar da ta dinga zarginka har kullum kai mai dazziyawa ne kai baka wannan shine abinda ya kamata kai idan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas yake cewa riwayar Tirmidhi da Ahmad yake cewa na kiyaye duk majalisin da zamu zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai ya faɗa haka saboda ya faɗa haka sau dari shi ya kiyaye duk majalisi sai na kirga sau dari annabi ya faɗa haka Allahumma ighfirli me yasa yake neman gafara yana ganin shi bawa ne da har yanzu bai cika wato haƙƙin ubangijinsa da yake kanta yana jin akwai wani abu na kasawa a ciki don haka ubangiji ka gafarta mu kai min rangwame kai min afuwa a cikin abin da na kasa yi sannan yana neman yana tuba zuwa ga Allah ya ubangiji na tuba ka yafe ni kai ne mai yawan gafara kai ne mai bijin kai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sayyidul khalqi afdalu lati ahabbul khalqi ila Allah babu wani dan adam da ubangiji babu wata halitta da ubangiji yayi da take da matsayi da sharaf da daukaka kamar ba aiki sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yana jin kansa shi mai gajiyawa ne to ina ga mu ya ku bai dan ku suku ba mu wanda kullun a cikin da kike tashi a cikin da kike yini cikin da kike kwana babu shakka mu ya kamata mu bijin haka lokacin da sai da Abubakar ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya masa addu'a a lokacin annabi ya koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran yasa sai da Abubakar sai Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran to yana daga cikin zalunci ka ji cewa ka biya haƙƙin ubangiji wannan zaluntar kanka ne saboda dan adam kullun a cikin tawaya yake yana bukatar ubangiji madaukakin sarki ya gafarta masa ya yi masa rangwame don haka yake kamata ka yi bauta tare da jin kaskanci ga ubangiji shi yasa dukkan wani wanda ya shiga wannan addini to kamata ya nuna masa fa yanzu fa shi bawan Allah ne sai yadda Allah ya yi shi kada a bar shi ya rika jin kamar alfarma yi wa addini wannan magana ina nuna ta saboda tana da muhimmanci musamman ga masu fita wa'azuzzukan maguzawa tana da muhimmanci kwarai da gaske a lokacin da wasu suka musulunta to a ci gaba da karantar da su sufa bayin Allah sai yadda Allah yake so da su haka za su yi shi ne ma'anar islam din al-istislamu lillah to amma sai ya zamana kamar ana nuna ma wasu sai ga wani lokaci kamar ana nuna musu sayansu aka yi ko biyansu aka yi suka shiga musulunci din da haka koyaushe aka je jira suke a ce gashi za suke a ce ungo har ba wani lokaci su rika barazanar fa sufa za su gafa musulunci fa kwana biyu ba a kawo komai ba shi gaskiya fa mu fa mun ga abin naku ya fara sanyi saboda haka shi fa zai ridda wato kamar kai yayi wa alfarma kai da ka shigar da shi musulunci din ya kara muku yawa ya kara wa barna dawaki to kaga bai dace a bar shi haka ba idan da farko ana lallashin sa ya karbi musulunci din to a cigaba da kuma koya masa fa musulunci ba abin da yake nufi saduda da saranta da mai kauya kai fa yanzu bawan Allah ne sai ka saurari mai Allah yake so kai ba wai mu kai wa alfarma ba ka tsara mana yawa mu yawan kuma alhamdulillah da zai gyaru wannan yawan gashi ne ya zama gusa ka gusai sai to mu baba bukatar mu ta kara wa kanmu algusaiya wannan sharadin da tai yawa yanzu a cikin musulunci ba mu fatan mu ba mu kara yawan ta ta ciki ma mu muke so a gyara to kai da muka shigo da kai so muke ka shigo take ta kofar da ya kamata ka shigo kuma ka zama mai taya mu cikin wannan gyaran ba kai ma ka zama mana sharar ba to yana da kyau irin wannan bawa ya ji shi bawa ne amma kaga malami kullun kokari yake ya ga me masa tambaya ko almajirinsa ko mai neman fatawa a gunsa kokari yake ya ga me yake so ya gaya masa idan ya ga yana son a haramta abin ne ya haramta in ya ga ana son a halatta a yi son sauci a halatta in ya ga yana son a kafirta wasu ya kafirta su yana son a musuluntar da wasu ya musuluntar da wasu saboda haka shi dai buƙatar sa kai da kake da fatawan nan wace iri kake so kamar tela ne da kawo masa yadi wanda irin ɗinki kawai kake so a maka kuma a gwada yadin nan daidai da kai a maka kai ya maka yawa kai ya maka kaɗan so zama malami fatawar ta haka take kamar tela ne saboda haka in an zo masa da fatawa wace iri kake so a yi maka gajeriya ko doguwa matsattsiya ko wacce take ɗan faɗi-faɗi to kaga wannan bai so ya nuna wa wannan mai fatawar ba cewa shi bawan Allah ne Allah ya jiƙa Muhammadu Gazali na Masar yake cewa shi manhajinsa manhajin ɗan sauƙi ne manhajin ɗan sakwa-sakwa ne manhajin taifir ne na'am taifir amrun matsalus fiddi amma shi ba da wannan manufar yake nufi ba manhaji ne na sakwa-sakwa yake duk kullum da safe in ya jawo kan wayarsa ya buɗe layinsa domin masu fatawa sai akan bugo masa fatawoyi daban-daban da ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen turai ana masa tambayoyi iri-iri da cikin lokacin da aka yi min tambaya wannan yi rufe aka yi da shi ɗaya daga cikin mujalloli bayan ya karɓi kyautar King Faisal Award bayan ya karɓa a 1987 to shi ne aka yi hira da shi yake faɗar irin hidima da yake wa musulunci da gudunmawa da ya ba wa musulunci har ma ya samu irin wannan kyautar yake cewa daga cikin irin ayyukansa da safe yakan yi wannan ya buɗe kan wayarsa yakan jira fatawoyi da ake yi masa da ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen turai to idan mutum ya yi masa tambaya akan wani abu halaccinsa ko rashin halaccinsa yakan duba me ya dace da ƙasar sai ya kuma ya bincika a cikin turasul islami irin gado da aka bari na ilimin addini da littattafai sai ya samo wata magana da ta fi sassauci ta fi kusa da mai fatawar sai ya ba shi fatawa da ita saboda haka idan da turai ne wata ko wani ya bugo yana tambaya akan aure ba tare da waliyi ba ce to su kam suna yin wannan a daura aure ba maganar waliyi ga ita wacce za a aura ubanta bai sani ba danginta ba sani ba babu rai wani wani tsayayye ila iyaka kawai da shi mijin da ita za su haɗu su je kawai daura musu aure ce to in aka yi haka to sai bincika ya ga a cikin musulunci akwai mazhabar da ta halatta wannan in ya samu mazhabar Abu Hanifa sun ce babu komai sai ce to ba komai mun samu abin riƙewa don haka in wasu suka bugo waya kuma daga Koriya ta Kudu suna fatawa akan cin kari ce to ku bari a bincika a gani akwai inda aka halatta cin kari to kaga wannan ba nuna wa mutane yake yi su zama bayan Allah ba kamata ya gaya musu hukuncin Allah da ya tabbata alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai abinda su za su ji daɗi ba a musulunci an nemi udan uba idan ɗa ya musulunta uba bai musulunta ba sun raba gari fa sai biyayyar da suke tsakanin ɗa da uba kawai ta rage amma da uban zai fito fagen daga ya ce zai yaƙi musulunci ɗan ya fito to ya halatta ya kashe uban musulunci ya yi wannan annabi Ibrahim alaihi salam ya barranta daga babansa ubangiji ya gaya mana wannan makana linnabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li'abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim kaga Allah madaukakin sarki ya gaya mana annabi Ibrahim ya barranta daga babansa duk da irin yadda yake son sa saboda ya fahimci cewa mukmin Allah ne. To kaga inda a ce shi musulunci kawai abinda yake so a hada a wato mutum da abinda yake so kawai, to da bai kamata a ce daya yi barnarsa daga uba ba, tunda babu abinda mutum yake so irin iyayensa. Amma musulunci ya ce idan ya bayyana cewa mulki ne ga Allah, to ka barnarsa da gare shi, kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam ya yi da mahaifinsa. To wannan shi ne zai nuna zullunka da kaskantar da kai naka ga Ubangiji. Shi ne abinda Ibn Taymiyya yake gaya mana, haka ita ibada take, ta haɗa kamalul mahabba wa nihayatul mahabba, ta kuma haɗa kamalul dhulli wa nihayatul dhulli. Yace fal hubbul khaliyya an dhulli wal dhullul khaliyya an hubbi la yakunu ibada. Dukkanin san da babu kaskantar da kai a cikinsa, ko kuma kaskantar wadda babu so a cikinta, ba za ta zama ibada. وانما العباده ما يجمع كمال الامرين. عباده itace abinda ya hada kamalar wadannan abubuwa guda biyu. Wani hadha kanat al-ibadatu la tasluhu illa lillah. Saboda haka ne ibada ta zan bata dace a yi ma wani ba sai Allah. Saboda babu wanda ya kamata a so na ƙarshe da koli sai Allah. Babu wanda ya kamata a kaskanta gaba gare shi kaskanta ta koli sai Allah. Kaga a shi kenan shi kadai ne ya cancanci a bauta maka. Wahiya wa in kanat manfa'atuha lil 'abdi wallahu ghaniyun 'anil 'alamin fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha wa ridahu biha. Ibada duk da kasancewar amfanin ta ga bawaye, Ubangiji ghaniyun 'anil 'alamin, mawadaci ne ba ya da bukatar komai a wajenka. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن ذاك كافر شيء كود وأن دسيك دورا كساك فان أيا دك قوة دقوة يتشي يا كافر يا بردو تاوى الله وبنجي بزي تويد كومي با بعد أبند أبنجي زي تويد شي لا أبند زي توتت أبنجي دوميشي كده كمال الغنى شي كده وداتا لست كماله wadata cikakkiya, wadata da babu tawaya a cikinta. Duk wata wadata ta wani mahaluki to wadata ce wacce take tauyayya, domin ba zai gushe ba mai bukatuwa ne zuwa ga wasu abubuwa daban-daban. Babu wanda yake da kamalul ghina sai Ubangiji, baya bukatar komai a gurinmu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ku mutane, ku ke da bukatuwa zuwa ga Allah, ku ne talakawa a gurin Allah. Amma Ubangiji mai cikakkiyar wadata ne, yana da cikakkiyar wadata, ba ya da bukatar komai, kuma shi ne ake gode masa. Ake gode masa cikin ayyukansa da shari'arsa da maganganunsa da ƙaddararsa da abin da ya hukunta. Ake masa godiya a kansu, domin sun tattari hikima, sun tattari maslaha ga bayansa. Don haka ibada Ubangiji baya bukatar komai, baya amfanuwa da komai a ciki. To duk da kasancewar ibada amfaninta ga bawa ne, Ubangiji baya da bukatar ta. Fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha. To ita ibada kuma tashi ce ta bangaren kasancewar yana son ta, ya kuma yarda da ita, shi ta zama tashi kuma. Duk da baya da wani amfani da zai mora daga jikinta daga wannan ibadar, ba ma zamantowar ta an yi ta ne bisa yana so, ya yarda sai ta zama tashi. Wali hadha kana Allahu ashadda farahan bi tawbati al-'abd min al-faqid li rahilatihi 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fi ardin dawiyya mahlaka wa muhlika. Saboda haka Ubangiji ya kasance yana farin ciki, ko yana tsananin farin cikin bawansa ya tuba. To lokacin da bawa zai tuba, Ubangiji yana farin ciki matuƙa, matuƙar farin ciki. Haka ya tabbata a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban. Ya zo ta hanyar Abdullahi ɗan Mas'ud, ya zo ta hanyar Anas ibn Malik, ya zo ta hanyar An-Nu'man ibn Bashir, ya zo ta hanyar Abu Huraira, Allah ya ƙara musu yarda.
busurwaito wannan kissa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlika معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد من بتوبة العبد المؤمن من هذا برحيلته وزاده وتروير فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى للي تبشها إيقا وبنجي ينا أنا نمفل شكي دتوبا باوزا في يدا mutumin da yake yana tafiya a cikin wata sahara ba gida gaba ba gida baya ba dan adam babu abinci babu abin sha a kasa ce sahara ce wacce take barkewa a cikin halaka ne ko mai halakarwa ko ita kanta halaka ce ma'ahu rahilatuhu wannan bawan yana dauke yana tare da abun hawansa abun hawan nan da dauke da abincinsa da abin shansa a wata ruwayar wa ma yuslihuhu da duk abin da yake da bukata ya rayu da shi wannan dabbar na dauke da shi wato yana tafi da gidanka salama fastaiqa ya zo gidan bishiya bayan ya gaji da tafiya sai ya kwanta dan ya yi bacci ya huta yana farkawa ya bude ido sai bai ga wannan dabbar ba wacce take dauke da rayuwarsa gaba daya cinsa da shansa da duk abin da yake bukata a rayuwarsa yana kan dabbar sai ya bude ido ba shi ba dabba faqalabaha hatta adrakaha adrakahu al'atash ya tafi neman ta ya shiga ya fita ya shiga ya fita har kishirwa ta riske shi ta kama shi thumma qala da yaga kishirwa ta tsananta gare shi sai ya ce bara in koma gurin da na baro in je can wannan gindin bishiya in kwanta har mutuwa ta zo ta dauke yaje fa wada ra'atuhu ala ta'idihi li yamuta yaje yayi kulo da hannunsa yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi bacci ya kuma dauke shi fa sai kaga yana bude ido sai ga raƙuman nan tashi tsaye a kansa da duk kayayyakin nan da ya rasa abincinsa abincinsa guzurinsa gaba daya ba abin da ya salwanta to saboda tsananin farin ciki zai gode wa Allah sai ya kuskure ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka yana so ya ce kai ne ubangiji na ni ne bawanka akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki ma har ya kuskure to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan misali ne ya bada wannan misali ne don ya nuna irin matukar farin ciki da bawa yake yi idan da ubangiji yake yi idan bawansa ya tuba yaya za ka suranta wannan bawan ko wannan mutumin da yake cikin sahara ya samu kansa a gabar mutuwa kawai jira yake lokaci ya yi mintuna su cika ya mutu kawai sai ya ga ubangiji ya kubutar da shi ga kishi ga yunwa gashi sahara ce kawai babu maganar fita gashi yana cikin wani yanayi babu wanda zai kawo agaji ko dauki cikin kankanin lokaci ya rufe idan sai ya bude sai ya ga rakumin kai ka dauka kai ne wannan mutumin ya zaka ci ubangiji yana farin ciki idan bawansa ya tuba ya tafi zuwa ga aikin laifi zuwa ga aikin sako sai zuciyarsa ta faɗa ku ya farka sai ya dawo zuwa ga Allah saboda haka kaga wannan shi yake nuna ubangiji wato mai tsananin tausayi ne ga bayansa ta yadda zai
shar'anta maka ayyuka na ibada wanda za ka yi su kuma ba su karfin ka ba, sannan ya yi maka takayya da tafi karfin abin da ka yi, duk da cewa shi fa ba zai amfani da abin ba, shi bai amfani da abin ba, amma kuma in ka yi zai yi farin ciki da abin, sannan kuma ya sakanka maka da sakamakon da ya fi aikin da ka yi. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, ce wanda suka yi aiki na kwarai suna da sakamako mafi kyau, ma'ana wanda ya fi aikin da suka yi kyau wa ziyada hamma da ƙari akan wannan mafi kyan da za su samu. Kaga babu shakka wannan yana nuna kamalar tausayin Ubangiji ga halittarsa, har ma ya yi farin ciki idan bawansa ya tuba. Da zai kwashi duniya ya azabtar da ita, wanda zai cutar da shi wani abu ba zai cutar da shi komai ba, amma kuma ya so ka ni'imtu da ni'imarsa ya sa ka cikin aljannarsa, ka shiga cikin yardadunsa, babu shakka wannan kamala ce ta Ubangiji, kamalar rahamarsa da babu rahama da ta kai wannan. Fadlaha wa sharahnaha fi ghairi hadha al-mawdi', Ibn Taymiyyah yace wannan hadisi abubuwa daban-daban manya-manya suna da alaka da shi, wanda muka yi sharhinsu muka yi faɗaɗa su a wasu gurare da mutum. Wato Ibn Taymiyyah yana da risalatu tauba, wata risala da ya rubuta kawai saboda ya yi bayanin abin da ake cewa tuba, da matsayin tuba, da yadda bawa yake samun ɗaukaka wurin Ubangiji da tuba. Wani Ubangiji ya sanya hanyar shigarsa aljanna shine hanyar ya yi sabo ya tuba, wato ta nan Ubangiji zai jarrabe shi sai kuma ya tuba ya koma ga Allah. Shi ya sa Sa'id ibn Jubair yake cewa qad yudkhilu Allahu al-'abda al-jannata bi ma'siyatihi ويدخل العبد النار بطاعته. قد ابن ميوا وبيجي يشغل دباوة الجنة يسعبان ذي يشغل دباوة وطا دقاء دي تيا يزي شغل وطا دسعبان سا إذن يسعبو يتنى شيوا الله ما أكتن سيكي شيني مهل الجنس شيني امتاشي دني امومي دبان دبان. Babu shakka ya saba wa Allah, babu shakka ya yi abin da bai dace ba, wannan ta sa ya tuba ya dawo ya rusuna wa Allah, ya shiga bautar Allah ba ji ba gani, ba sai ya tafi aljanna ba. Asalin abin da ya ja shi zuwa ga hanyar aljanna wannan saban da ya yi na farko, ya gano cewa fa ya yi ba daidai ba, saboda haka ya shiga wato turbinsa fuskarsa a cikin ƙasa don Ubangiji ya karɓe shi. Wani kuma zai yi da'a ta shigar da shi wuta, saboda zai yi girman kai ya dinga fariya har ya shigar da maganar riya a cikin da'a ta shi, wannan ta sa Ubangiji ya rushe da'a ta sa gaba ɗaya, ya rushe da'a ta ya sa shi wuta a dalilin wannan abin da ya yi. Kun san hadisin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yake ba mu labarin wani daga cikin Banu Isra'il wanda yake mashahuri da da'a da biyayya da ibada ga Ubangiji, yana wucewa ta gaban wani wanda shi kuma yana ta saban Allah, sai ya riƙa rantsuwa wallahi la yasiru Allahu li fulan, wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba. Kaga ku abinda na samu yana yi, na same shi bai na kaza kaza kaza, ai wallahi Allah ba zai gafarta ba. Saboda haka shi a lokacin yana jin shi da ibada, don haka shi Allah zai gafarta masa, amma wanda mai saban Allah shi Ubangiji ba zai gafarta masa. Ubangiji ya wahayi zuwa ga annabin wannan lokaci, man zan lazi ya ta'alla alayya an la aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahdathtu amalak, wane ne yake yin rantsuwa a kaina cewa ba zan gafarta ma wani ba, to na gafarta ma wani kai kuma na rushe aikinka. Ubangiji zai iya rushe aikin wannan saboda ta'alli da yake yi Allah, har yana rantsuwa wane ne ba zai samu gafara ba shi zai samu, sannan Ubangiji ya gafarta ma wancan ya jefa imani a zuciyarsa ya tuba ya daina abin da yake ya nemi gafara Ubangiji ne zai gafarta masa. Saboda haka tuba tana da girma kwarai da gaske. Ibn Taymiyyah ya rubuta Risalatu Tauba domin yayi bayanin manyan abubuwan da suke ta'alluki da tuba zuwa ga Allah. Shi da anan yake yi mana ishara cewa yayi bayanin abubuwa daban-daban da suke da alaka da wannan hadisi. Akwai tabbatar da sifatul farahi lillah, ubangiji yana farin ciki, farin ciki wanda ya dace da shi, ya dace da kamalarsa, ya dace da zatinsa. Ba lallai ne ya kama da farin cikin mu ba, domin ubangiji baya kama da sifarsa, ba ta kama da sifar wani mahalucinsa. Amma kuma ba daidai ba ne mu kore wannan sifa daga ubangiji don mumin sifantu da wata sifa mai irin sunanta, wato wata sifa da ake kira farin ciki, sai mu kore wa ubangiji sifarsa ta farin ciki. A za mu tabbatar masa da fara, domin shi ya tabbatar wa da kansa wannan. Ibn Taymiya ya yi magana a kan waɗannan a wasu gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa da wasu littattafansa na aƙida. To shi ne yake ishara zuwa ga wannan. Ya ci gaba da cewa wattawakkulu
wal isti'anatu bil abd li'annahu huwa al wasilatu wat tariq alladhi yanalu bihi maqsuduhu wa maqlubuhu min al ibada. Al isti'anatu kad du'a'i wal mas'ala. Wa kad rawa at-Tabrani fi kitab ad-du'a عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيت به أحوج ما تكون إليه، واما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الاجابه، واما التي بينك وبين خلقي فات الى الناس ما تحب ان ياتوه اليك.
ابن تيميه يا فدا ابن دا يكي لله ني تاج ابن دا يكي لاشي ني شي يكي بنت دا شي شي ابن دا يشافي عباده وندا يكي عباده تا اوبنجي كي duk da cewa bawa shike amfanuwa da ita, to amma wannan abun haƙƙin Allah ne, nashi ne, saboda shi yake san abun, shi yake umarni da abun, shi yake da abun. Saboda al-ibada lillah, shi kuma bawa abin da yake nashi shine at-tawakkul wal isti'ana, ya dogara ga Allah, ya nemi taimakon Allah a cikin aiwatar da wannan bauta din. Wannan shine shi kuma haƙƙin da yake na bangaren ka, wanda shi ne Ibn Taymiya zai yi mana bayaninsa insha Allah a wannan gabar, da kuma shafukan da za su zo nan gaba. Za mu bar wannan zuwa karatu na gaba insha Allah. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Wanda yake cewa menene ake nufi da wannan karatun ahlus sunna bi ma'na al'am bid shi'a, me yasa shi'a ba a sa su ciki ba? Wato tambaya yake yi game da kalmar ahlus sunna da aka ce wani lokaci takan zo da fadi ta fadada ta bangaren ma'anarta idan ana maganar shi'a. Duk wani wanda ba shi'a ba sai ya shiga karkashin wannan inuwa din ta ahlus sunna, sai wannan sunan ya shafe shi. Matukar dai magana ake tsakanin wanda yake shi'a da wanda baya shi'a. Saboda haka al-mu'tazila su shiga, al-khawarij su shiga, al-murji'a su shiga, duk dai wani wata firka ta shiga karkashin wannan sunan na ahlus sunna. Lokacin da ake maganar barna da bid'a da shirka ta shi'a, anan aka ce ahlus sunna. Abinda ake nufi da kalmar ahlus sunna yayin da ake bashi wannan ma'ana mai fadi, ana nufin dukkan wasu ko dukkan wani wanda ya yarda da khalifancin waɗannan halifofi guda hudu. Duk wanda ya yarda da khalifancin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum, wannan shi ake kira ahlus sunna da wannan ma'anar. Don haka duk kuma firan illan da sun yarda da khalifancin waɗannan duka in ban da shi'a, su ne suka ware khalifofi guda uku na farko, Abu Bakar, Umar, Uthman, suka ce waɗannan kwace suka yi basu cancanta ba. Wanda ya cancanta shi ne na ƙarshe din, don haka shi kadai suka yarda da shi, ba su yarda da sauran ba. To shi yasa sai ba su shiga ƙarƙashin wannan kalma ta sunna ba. Nabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. To su kuma gaba ɗaya ba su yarda ma da waɗannan khalifofi rashidun guda uku ba, sai ya kasance ba su shiga cikin kalmar ahlus sunna ba. wannan shine dalilin da yasa ba a sa su ba, kuma su ma ba sa so a sa su. Kai da kake cewa me yasa ba a sa su ba, su ma fa ba sa so. Su ma ba su yarda ka ce da su Ahlus Sunna ba, in ka ji sun kirawo wannan sunan zakin sa za su. Zaka babu maganar cewa a sa su, kai yanzu kana musu barar a sa su, to su fa ba sa su, sai ka hakura. Kuma an so sa su ma ba su shiga ba. Babu kofar da za ta yi musu daidai. Wannan ta ce tana da tsohon ciki a azumi, amma har ya zo ya wuce ba ta ciyar ba, kuma ba ta yi azumin ba. To yanzu bayan ya wuce ciyarwar za ta yi ko kuma ramawa za ta yi. Abinda ya dace lokacin da ake azumi ba ki yi ba, saboda ba za ki iya yi ba a dalilin ciki, to sai ki ciyar a kowane yini, ki ciyar da miskini ɗaya. Haka har azumin ya kare, to sai ya zama na kin zo da abin da ake so. To sai ya zama na kin yi wa kanki mu'amalar mara lafiya. Kin ɗaukin kai a mara lafiya, saboda haka ba ki yi azumi ba, ba ki ciyar ba. Don shi ne ba zai yi azumi ba lokacin da yake rashin lafiya, kuma ba zai ciyar ba. Abin da zai yi shi ne fa'idatun min ayyamin ukhra, ya biya a wasu kwanakin daban. Don haka yanzu ke biya za ki, saboda kin mu'amalanci kanki mu'amalar mara lafiya. Za ka yanzu in kin haihu, kin tsarki, to sai ki shirya da marar biyan waɗannan kwanaki 30 da kika sha ko 29. Mutumin da yake da dukiya wadda ta isa fitar mata da zakka, sai ya fidda, sai shekara ta dawo amma dukiyar ba ta ƙaru ba, kuma ba ta ragu ba, to zai sake fitar mata da zakka, matuƙar dai ta kai nisabi, to zakka ta hau kanta. Ba sharaɗi ba ne sai ta ƙaru, to kakka ga cewa tun da ka rage baɗi a bara, to kana jiran Allah ya ƙara maka, sannan kai ma ka san mata. To tun da bai ƙara maka komai ba, to ba za ka san mata ba. A'a, dole ne ka fitar da zakka matuƙar ta kai nisabi. Idan kana da miliyan guda misali, ko mu ce miliyan 10, ka fitar da zakka wannan shekarar, to sai wata shekarar ta zo, sai ga shekara da gibe a cikin miliyan 10 na shekarar da ka fitar da ta wuce da ka fitar, amma bai karu ba, kuma wannan gibin bai cike ba, sai ka sake yi wannan dukiyar gibin, sai ka kuma ciyar fitarwa. Inda za a yi ta zama a haka miliyan 10 ka za ta yi ta raguwa ne har sai ta dawo daidai da sabon zakka 200,000 da nawa ne bana? 223. To 223 ƙarshe a 223 a 200,000 afwan 223. To ka hakura da ƴan kan da 170 da yawa da 173 ko, to da a ce dukiyar za ta dawo daidai haka, in wata shekarar ta zo kuma wannan shi da nisabin sai ka kuma fitarwa, sai ta zama kasa da haka, ta da 200,000 daidai, to lokacin ne dukiyar za ta samu lafiya. Shi yasa aka ce dukiyar maraya a yi masa kasuwanci da ita, don kada zakka ta cinye ta. Wannan kuma ya ce a yi nasiha ga masallacin unguwarsu, limami ba a ba shi uzuri ko kaɗan, duk yadda zai ɗan yi makara ko da miki ɗaya ne, sai kawai a wuce a yi sallah, shi ya koma mamu. Ce kuma ko da ko an hango shi ya taho, matuƙar dai lokacin ya yi, to kawai sai a tara sallah, ana ganin shi fa, sai wani ya wuce gaba. To gaskiya wannan babu mutunci a ciki. In dai har kuna san wannan limami, za ka mata ku ba shi hanzari. Musamman ma ɗan jinkirin da bai wuce 'yan mintuna kaɗan ba, wato minti 2-5, sai ku ɗan ɗaga masa ƙafa. Shi ke da haƙƙin limanci, tun da shi ne limami ratibi. Sai idan an kula cewa jinkirin ya yi yawa, ta yadda zai yiwu akwai wani uzuri babba da ya riƙe shi, ko ma baya gari ko baya gida, to a lokacin sai na'ibinsa in yana gurin ya shige. In babu gurin, in babu shi, sai a samu wani wanda yake mai karatu a ce wuce gaba. Amma galibi in ka ga haka tana faruwa, to babu kyakkyawar alaƙa tsakanin mamun da liman. Irin mutum ne yana yi wa mutane limanci kuma ba ta san shi, wanda kuma manzo Allah ya hana wannan, yana cikin mutanen da ba a ɗaukaka sallarsu ko ina, sallarsu ba ta zuwa ko ina, mutumin da zai yi wa mutane limanci ba ta san shi. Sauraka in har ya zama na ba ta san shi, ya kula da cewa duk sun tsane shi, to ya janye kansa ya koma mamun shi ma, a samu wani wanda suke so a tashi. Wannan shi ne hukuncin. Amma yana da kyau idan har liman an yadda an amince masa an zaɓe shi, kada wasu su dinga karambani su riƙa kankamba. Daga ranar ya ɗan yi jinkirin minti biyu uku kawai a ce to a waje a yi sallah, a wuce a yi sallah, wa yake yi lacci? Sai ka ce shi suke wa alfarma da suke bin sallah. Ka san duk wanda yana daga cikin abubuwan da ya jawo mana matsala, ko yake zama ya jawo mana matsala, wato mamu ya ɗauka alfarma yake wa limaminsa tun da har ya bi shi sallah. Don haka ran da suka ɓata sai ce na daina sallah a bayanka, ka kaga ma shi kake wa sallah, Allah fa kake yi wa, Allah kake wa sallah. Shi yasa za ka ga a'imma, manya-manya malamai suna sallah a bayan a'immatul jau, duk da ba sa son aikin wannan shugaban, amma tun da bai kafirta ba in ya wuce gaba za su bi shi sallah. Za su bi shi sallah. Shi yasa lokacin da aka yi wa sayyidina Usman ƙawayya a gidansa, aka hana shi shiga, aka hana shi fita, aka hana kowa shiga gidansa. Da yana samu ya fita, je sallah, ya dawo, ya yi wa mutane limanci, ya dawo, kasancewa shi ne khalifa. Sai aka sa masa takunkumi, baya samun damar fitar ma. A wannan lokaci sai ya zama na ɗaya daga cikin 'yan tawaye, shugaban 'yan tawaye shi yake limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda har ta sa wasu daga cikin sahabbai suka ɗan ji damuwa a cikin tabi'ai, abin nan Ubaydullah ibn Adi ibn Qiyas ya ji damuwa game da bi wannan ɗan tawayen sallah, wanda yake jiran lokaci ya kashe sayyidina Usman. Yake ganin ayya ya bi shi sallah, shi ne sayyidina Usman yake cewa sallah ita ce mafi kyan abin da mutane ke aikatawa. Don haka in mutane sun kyautata cikin aikinsu, sai kyautata tare da su. Idan sun yi ba daidai ba, sai ka kauracewa ɓarnar da suka yi ko abin da suka yi ba daidai ba. Don haka bai hana shi bin wannan ɗan tawayen sallah ba, duk da cewa ga shi ɗan tawayen ya zo ne da zimmar kashe shi ko ya sauka daga wannan shugabancin, ya ba su kujera. Amma wannan ba ta sa sayyidina Usman ya ce ƙara sallah a bayansu, ku bar musu masallacin ba. Saboda as-salatu min ahsani ma yaf'aluhu an-nas, fa in ahsanu fa ahsin ma'ahum, fa in asa'u fajtanib isa'atahum. Haka ya gaya mata. Wannan shi ne abin da ya kamata, kada ka allaka sallarka da limamin, ya ce saboda da kuna shiri yanzu kun ɓata, da ka daina sallah a bayansa. Matuƙar dai ka yarda da iliminsa da aƙidarsa da kuma cewa ya tsaya yana kyautata sallarsa, to ba alaƙa tsakanin sallarsa da kai wanda kake binsa. Menene hukuncin inshora a musulunci? Kuma ina son ƙarin bayani akan wanda yake aiki a kamfanin inshora, shi ma duk ɗaya ne da banki, to kaga ya san hukuncin kenan. Magana ta ƙarshe, duk ɗaya ne da banki. Inshora wacce aka sani ta abin nan ta motoci ko jirage ko ta rayuwa ko ta lafiya, don haramun ba su halatta ba. Malamai kusan ijma'i suka yi akan wannan, in banda 'yan kaɗan da suka toga kin, amma yawancin malamai na wannan zamanin abinda suka yi kasawa da shi a kai kenan. Domin caca ce, kibar ne, ko ka ci ko a ci, ko ka hau ko a hauka, abinda inshora ta ke kenan. Aklu amwalin nasi ne bil batil. Yau ka iya yin rijista a kamfanin inshora ta motar ka, a yau a samu hadari da motar, don haka dole ne su saya maka wata mota wacce take daidai da wacce ka rasa. Kaga a nan kai ka hau su, kai ka ci tacar ta yi, kuma kai kan abin da ɗin motar ka, har ka gama harka da motar nan, babu abin da ya faru gare ka na hadari. Kaga kuɗin da duk kake ba su a nan sun cinye, kaga su suka cinye tacar. To duk abin da za ka shige shi, in ma ghanimun aw gharib, ko dai ka ci riba ko kuma a ci riba a kanka, wannan shi ake cewa caci, shi ake cewa qimar. Ba ka da tabbas kai ne za ka ci ko kai ne ba za ka faɗi, har ka zama an zo ana yin ta rayuwa, ka yi ta wasu shekaru. In ka mutu a cikin wannan shekarun, za a ba magadanka wasu kuɗaɗe da aka ittifaki a kansu. In kuma ba ka mutu ba, to an cinye kuɗin, sai ka sake sabon zubi. Ka ga wannan ta yiwu, yau ka je ka yi rijistar gobe Allah ya karbi ranka, sai kuma Ubangiji ya kara maka tsawon rai har ka wuce wannan shekarun da ka kai rijista a kansu. To kaga kuma an cinye kudin duk da ka saka a wannan shekaru, in ka shekara 30 kana zuba kudin ya zama nasu. Kaga wannan shine timar, shine akulu amwalin nati bil batil. Da halatta a ce musulmi wannan ce sana'ar sa, kuma musulmi ya bada kansa a yi wannan. Amma lokacin da aka nemi inshora din saboda zalunci, aka farlanta maka, aka wajabta maka, aka hana ka haƙƙinka cewa sai ka kawo wannan, to anan kana da uzuri da zai fitar da kai daga aikata haramun. Kamar yadda malamai suke cewa mutumin da aka rike masa haƙƙinsa aka ce sai ya bada rashuwa, sai ya bada cin hanci, don haka sai ya bada cin hanci aka bayar masa da haƙƙinsa. Ba ya da laifi don ya yi wannan, haƙƙinsa ne yake neman karɓowa, shi wancan da ya karɓi cin hancin shi ke da laifi. Amma haka kawai abinda ba haƙƙinka ba, ko abinda ya saɓa wa tsari, ka ce ba za ka ba da cin hanci don ka samu ka haye, abinda yake ba haƙƙinka ba ka same shi, to kaga anan cin hanci ya zama haramun, kai da ka bayar da shi da ya karɓa. To wannan shi ne hukuncin inshora lokacin da aka zama an wajabta ta. Akwai sanda za a ce wajibi ne in kana da kamfani kaza, kafin a yi maka rijistar kamfanin nan a baka damar shigo da kayayyaki, a baka damar tallata kayayyakinka, sai ka yi masa inshora kaza kaza. To a wannan lokacin kaga an wajabta maka abinda ba sai ka zaɓa ba, haƙƙinka ne ake so a hana ka, an ce sai ka yi wani abu wanda yake akwai zalunci, zaluntar kaza a ciki, da shikenan sai ka yi don ka karɓi haƙƙinka mafi girma. Ma zaluncin da aka yi maka kuma ba zai tafi a banza ba, kuɗin da kake bayarwa ɗin nan ko masu inshora suna karbewa, tabbata suna cin wuta ne balbal. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Saboda haka gurin da kuma wannan ita ce sana'a, kaga abai kamata a ce kuma wani musulmi da shi ake wannan hada-hada ba, shi ake karɓar kuɗin haram, a ci kuɗin haram mutum ya buɗe gidan caca, kaga abai halatta ba. Ko a ce yana aiki a gidan caca, duk bai halatta ba. Menene matsayin salon da mata suke yi? To in wacce za ta yi gyaran gashin mace ce kamar su, babu komai, mace ta tsamsace kanta ta gyara kanta, abinda aka hana shi ne ta haɗa gashin ta da wani gashi yadda za a kasa tantance nata ma, ta in budurwa ce ko wata abinda ta yi wa mutane albush, ta yi musu tadlisi, a zaci gashi ne har gadon baya, a shaidun na ƙarya ne. Kaga wannan haramun ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matar da take ƙari da wacce ake ƙara mata. Malamai sun yi magana da tsawo akan wannan alwasila wal mustawsila, wasu malaman sun yi togakiya ko kuma sun yi sharhi cewa alwasil wanda aka hada mace yi shine wanda zai zama gashin nata ya tadi da wancan har ba za a iya bambancewa ba, wai ya kasance da ka kalla ka san ba gashin ta bane na aro ne, wannan kaga babu algushi a ciki, akwai baki mai faɗi akan wannan. Don haka idan salon ɗin kawai gyara ne a sa mai ya yi kyalli ya yi sheƙi ya yi kyau, wannan babu komai, ya yi santsi da wannan ba wani abu. Tsafta tana da kyau, gyara jiki yana da kyau, daidai yake da ka sai mai ka shafa don fatar ka sai laushi, ba bambanci. Wannan baya cikin at-taghyiru khalqillah, gyara halittar ne da Ubangiji ya maka. Da ka san za a yi maka aski a ɗan gyaggyara maka irin gyaran fuska ɗin nan, duk baya fita daga baya shiga cikin taghyiru khalqillah, wannan tahsinu khalqillah ne. Haka idan mace ce ke yi babu komai, amma idan namiji ne to wannan haramun ne, saboda bai halatta namiji ya keɓanta da wata macen da ba muharramarsa ba, ballantana kuma har ya taɓa wani ɓangare na jikinta ba bisa larura ba.